yau muna saboda yau zuwa musabaka da mukan yi ko da yake wannan bayanin ya kamata ya fito ne cikin littafin al-mufid din at-tajwidi ko yanzu kaga da can kafun wa qala alladhina la ya'lamun galibi yanda muke fadanta ba daidai bane to amma haduwa da gogagojin musabaka ne Allah ya siye sare mun sai muka fahimci ga yanda zaka fadi ta daga halq abun nan aqsal lisan ko wa qala alladhina la ya'lamun waqili ya rabbi amma kace waqili ya rabbi ka fadi yan najiriya ce yan najiriya kuma ba za ta zama cikin alqur'ani ba waqili ya rabbi ko waqala a waqala qa qi qu mun bance wannan ko to Allah ya ga dada fahimtar da mu wannan shine zama na biyu ko karatu na biyu a cikin wannan littafi a yau talata 15 ga watan Muharram shekara ta 1443 wanda ke yi daidai da 24 ga watan August shekara ta 2021 wannan shine darasi na biyu a cikin wannan littafi An-Nazmul Habir na'am 15 ga watan Muharram ko to Allah ya saka da alheri zamu tashi baiti na 29 ne ta'riful qur'an wa asma'uhu haka ne ko wa'arrafa al-qur'ana jumlul nasi ma fihi mughaffalun aw nasi to a wannan fanni na ulumul qur'an ko tafsiri ko makamancin wannan malamai sun ta kokari wajen kawo ta'rifi na al-qur'ani ma huwa al-qur'an shine malai yake cewa wa'arrafa jullun nasi annas nan yana nufin malamai ne to jullun nasi da yawa daga cikin malamai sun kawo ta'rifin al-qur'an da cewa watan kowanne da yawa daga cikin malamai sun kawo ta'rifin al-qur'ani a cikin littafan su da suka rubuce akan ulumul qur'an ma fihi mughaffalun kuma duk cikin su babu wani rafkananni aw nasi babu kuma wani babu wani wanda yake ya manta da wani abu kowa yayi kokari ne da fahimtar sa wajen ta'rifin al-qur'ani da kuma wadansu abubuwa da ya dogaranta akan su bi annahu kalamur rabbil mu'jizu wa wahyuhul munazzalul munajjazu to sun kawo ta'rifi na al-qur'ani da cewa wa in kana lafazan sun bambanta amma kowanne sai gaga ya fara cewa huwa kalamul lahi bi annahu kalamur rabbi al-qur'ani shine maganan Allah al-mu'jizu wanda yake shi watan lafazi ne magana ne wanda yake ya gagarar kun gane ko maganan shi al-qur'ani maganan Allah ne ga wanda yake ya gagari kowa da kowa ya gagari aljinni ya gagari mutane ya gagari halittu gabaki daya Allah ya neme su su kawo al-Qur'ani gabaki daya kullu in tamatil insu wal jinnu ala an yatu bi mithli hadha al-Qur'ani wa la yatuna bi mithlihi wa law kana ba'dhum li ba'dhin dhikira wani gudi kuma ya neme su kawo surori goma qul fatu bi ashri suwarin mithlihi wani gudi kuma aka ce masu kawo sura guda daya fatu bi suratin min mithlihi duk abin halittu suka kasa to littafi ne wanda Allah ya kalubalanci duniya da shi ya zama mu'jiza wahyul munazzalu kuma shi alqur'ani wahayi ne na ubangiji al-munajjazu ko wanda aka saukar da shi a cikin sauri ma'ana a cikin lokaci wanda yake ya dauki shekaru 23 wannan shine mafi karfi wannan kuma suka ce 22 a 20 daidai wannan suka ce 23 an saukar da shi shekaru 13 a garin Makka shekaru 10 a garin Madina kaga wannan zai ba mu 23 wasu suka ce a cikin shekaru 20 ne 10 gabanin hijira 10 bayan hijira amma 23 yafi karfi alannabi Ahmadul Amini fil mushaf al maktubi wal mubini sannan kuma Allah ya saukar da shi ne alan nabi ga wannan annabi Ahmad shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al amin amintace fil mushaf wanda aka rubuta shi a cikin mushafi takaddu ko kuma fallaye al maktubi wanda kuma aka rubuta al maktubi fil mushaf kenan ko wal mubin kuma wanda yake bayyananne ko kuma mabayyani babu wani vagueness babu wani sarkakiya tare da alqur'ani ko makamancin wannan tawataran nuqulu bila gishawa wa yunshi'u ta'abbud at-tilawa tawataran naqlu sannan kuma shi alqur'ani an samu shi ne ta hanyoyi birjik masu karfi mutawatir ne shi dan haka ma wannan yana daya daga cikin sharuɗinsa kamar yadda ibnu jazari ya kawo a cikin athaybatun nashri cewa alqur'ani yana da rukunai guda uku wa kullama wafaqa wajh nahwi wa kala lirasmi ihtimalan yahwi wa sahha isnadan annahu alqur'anu kamar yadda ya faɗa haka shi ibnu jazari kenan alqur'ani daga cikin sharuɗinsa dole ya zama mutawatir kaga akwai bambanci tsakanin shi da hadithul qudusi hadithul qudusi ba dole ne ya zama mutawatir ba bila gishawa ba tare da wani murfi ba gishawa shine gita ko gilaf murfi amma malam yana ya kawo nan yana son ya nuna maka zantowan ko sharadi alqur'ani ya zama alqur'ani wanda za a karanta a ibada da shi ya zama sharadin sa mutawatiri ne wannan babu wani hazo babu wani abun da ya rufe haka a cikin musulunci wannan bayyanannen abu ne kowa ya sani sharadi ne alqur'ani sai ya zama mutawatiri kira'a ba za ta zama kira'a ba sahiha ba sai ta zama mutawatira wayin shu'ud ta'abbud at-tilawa wayin shu'ud ta'abbud at-tilawa ko kuma wayin shu'ud tilawa at-ta'abbuda sannan kuma tilawan sa ta samar da mene bauta ma'ana shi alqur'ani tilawan sa bauta ne kawai ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ko baka san ma'anar sa ba in dai kai tilawa a matsayin ibada ga Allah to zaka samu lada kayi ibada ne sabanin hadisul qudusi ko shekara biliyan kai kana ta tilawar ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi waj'altu malakum muharraman fala tuzalimu ya ibadi innakum ba lada ba la'ada sai kayi aiki da shi ne sannan zaka samu lada wannan shine mafi karfin zance asma'uhu sannan alqur'ani yana da sunaye yawan sunaye na nuni akan cewa ya shahararre ne yana madaukaki ne to yana da sunaye kamar haka asma'uhu asharu hal qur'anu wa hakadha alkitabu wal furqanu daga cikin sunan alqur'ani akwai alfurqan alqur'an saboda fadin Allah madaukakin sarki sharul ramadan allazi unzila fil qur'anu wa hakadha alkitabu alhamdulillah allazi unzila ala abil kitab ko kitab ma sunan alqur'ani wal furqan tabaraka allazi unzila furqana ala abdi furqan mana daga cikin sunayen sa wa qila bal tazidu an 50 bi khamsatin wasard la ya'nina wa qila wani kauli kuma an ce bal bar kawai tazidu an 50 bi khamsatin sunayen alqur'ani sun kai guda 55 haka wani suka kawo kai akwai wanda ma fa sai kai su 100 amma galibi gaskiya duk sibbofi ne akan kawo kamar mubarakun wa za kitabun anzalnahu wa za kitabun mubarakun anzalnahu kaga hudan rahma nur duka sifofi ne na alqur'ani amma wasard la ya'nina wala ya'nina sardu gaskiya jerin to maka sunayen nan ba shine abin da ke ba shine abin da muke himmantuwa da shi ba wal ba'du zada fiha ma yazidu ma yuridu to wal ba'du wadan sun malamai zada ma yuridu fiha sun yi ƙari akan waɗannan sunayen amma sunayen guda biyu guda hudu ne sunan suka fi shahara ko nan ya kawo mana guda nawa uku me na hudun azzikru inna nahnu nazzalna dhikra inna lahu lahafizun waɗannan sune suka fi shahara guda suka fi ƙarfi kuma sauran galibi duk sifofi ne to waɗansu malamai sun yi ƙarin abin da suke so fatablugu 90 har ma sai da suka kai sunaye guda 90 wani musamman ku sami alitikan fi lulul qur'an za ku gani wani ma musamman waɗansu ma daga cikin malamai musamman akan sunan alqur'ani kawai suka rubutu aw yazidu ko kuma waye zidu wannan audin tana da ma'anan wani waye zidu akwai wanda suka kai 90 akwai wanda kuma yafi haka ya ƙara akan 90 din to saboda haka dai sunan alqur'ani yana buƙata tauqifi ne ba tawfiki ne tauqifiyun ne sunan alqur'ani ba ni bana bani da dama illa labo wani abu daga cikin alqur'ani in ce sunan alqur'ani ne sai abin da aka jiyo daga sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam ko kuma daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma Allah da kanshi ya ambaci wannan suna mazinin alqur'ani kamar yadda aka samu waɗannan nuzulul qur'an saukan alqur'ani. Alqur'ani yana da yanayoyi guda biyu wajen sauka. Ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da alqur'ani bisa ga yanayoyi guda biyu. Akwai yanayin farko, Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da shi tun daga sama har zuwa wani daki dake nan saman duniya, ana ce mishi Baitul Izza. Kun gane ko? Wannan shine yanayin saukan farko. Sai kuma yanayin wannan gabaki ɗayan sa ne, kuma a cikin daren Lailatul Qadr ne a watan Ramadan. Allah ya saukar da shi tun daga sama can har zuwa nan saman duniya, wato laki na dake sama nan, Albaitul Ma'mur ko kuma makamancin haka. San Baitul Izza. Sannan kuma sai yanayin sauka na biyu shine tun daga ina, shine tun daga sama nan saman duniya zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kadan kadan. Yanayin saukan farko shine munajjaman, a dunkulansa ne Allah ya saukar da shi. Amma yanayin sauka na biyu kuma kadan kadan ne Allah ya rinka saukar da shi a cikin shekaru 23 ko kuma cikin shekaru 20. Na'am. Yanayin saukan farko jumlatun wahida ne. Yanayin sauka na biyu kuma kadan kadan. Mu shine na farko shine munajjaman. Afwan. To na jinkirta sunan ko? To jazakumullahu khaira. Na farko shine jumlatun wahida. Yanayin sauka na biyu shine yanayin saukan farko jumlatun wahida. Yanayin sauka na biyu kuma munajjaman, ay mufarraqan. Kadan kadan ko? To Allah ya saka da alheri. Nuzulul Qur'an, mallan ya cigaba da cewa wa in turid ma'rifatan nuzuli litahtadi bihi ila al-wusuli. Wa in turid, idan kana son ma'rifatan nuzuli, ka san yanayin saukan alqur'ani, litahtadi bihi, domin da sanin ko ilimin da zaka samu akan yanayin saukan alqur'ani, ka shiryatu da shi ila al-wusuli, zuwa ga isa ga sanin alqur'ani. To fa awwalun nuzuli kana jumla wal tahfazan ukhayya hadhihi al jumla. To idan da wannan ilimi na sanin dalilin yanayin saukan alqur'ani, kana son ka isantu zuwa ga sanin alqur'anin, to fa awwalun nuzuli, ka sani yanayin saukan alqur'ani na farko, kana jumla, ya kasance jumlar su ne gabaki ɗayan sa. Tun daga farkon sa har ƙarshen sa, haka Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara saukar da shi ta hannun mala'ika Jibrilu a rubuce. Ku duba, wannan na daga cikin bambancin yanayin saukan farko da na biyu. Shi dun a dunkule gabaki ɗayan sa ne Fatiha, Baqara, Ali Imran, Nisa'i, Maida har zuwa Suratul Nasi, kuma a rubuce a cikin wasu takaddu wanda Allah shi ya san yanda suke. Ya ba mala'ika Jibrilu iko, ya dauko tun daga inda yake a can sama zuwa ina, zuwa Baitul Izza gabaki ɗayan sa kamilan. Amma yanayin sauka na biyu kuma Allah kan ba mala'ika Jibrilu izini ne sai ya je ya dauko ayoyin da Allah yake son ya saukar da su, biyu ne, uku ne, goma ne, sai ya zo nan ƙasa ya karantar da manzo sallallahu alaihi wasallam gurgudan buƙatu. Shi ko wannan yanayin kadan kadan ne shine munajjaman, kadan kadan ne. Mun banci wannan ko? To Allah ka samu dace. Shi ne mallan ya ce fa awwalun nuzuli kana qabla, sauka na farko ya kasance ne kana jumla, ya kasanto a dunkulin sa ne gabaki da jumlan sa ne gabaki da wal tahfazan, to ya ukhayya, ya kai dan abun nan, dan uwana, akhi, sai ya yi tasgiri ko? Ya ukhayya, ya kai dan uwana, kawatan karamin dan uwana, wal tahfazan, ka kiyaye hadhil jumla, wannan yanayin saukan farkon jumlan sa ne gabaki ɗayan sa. Akwai ayoyi da dama da suke magana akan haka. Na farko da ta farko daga cikin su Hamim wal kitabil mubin, inna anzalnahu fi lailatin mubaraka, tana magana ne akan yanayin saukan farko. Inna anzalnahu fi lailatul qadri, ita ma tana magana ne akan yanayin saukan farko. To mecece a ina ne ake samun lailatul mubaraka, lailatul qadr nan a watan Ramadan? Shi yasa Allah ya ce shahrur ramadan alladhi unzila fihi alquranu hudan linasi wa bayyinatan minal huda wal furqan. So waɗannan ayoyi guda uku ne wanda suke magana akan yanayin saukan farko gabaki ɗayan sa, kuma sannan a cikin daren Lailatul Qadr a watan Ramadan. To gabanin abin Annabi sallallahu alaihi wasallam annabtaka ne koko bayan an bashi annabtaka mafi shahara bayan an bashi annabtaka ne sannan aka saukar da Al-Qur'ani din ga baki din sa a Baitul Izza zuwa Baitul Izza mun gane ko nuzuluhu ila sama'id dunya alal asahi in turid fadunya haka ne to nuzuluhu ila sama'id dunya ma'ana saukan alqur'anin zuwa ga saman duniya shine yanayin saukan farko alal asah wannan kuma shine magana mafi inganci ko fatawa mafi inganci na malamai ukhayya ya kai dan uwana hadhil jumla wannan shine afwan intiril ko nuzuluhu ila sama'id dunya alal asah intirid fa dunya to in turid idan kana son ka san yanayin saukan sa na farko shine saukan sa tun daga Lauhul Mahfuz zuwa Baitul Izza watan nan saman duniya fadinya to ya kai fadin ya khalil ya kai abokina na kudda kud kai addini da wannan bil qawli alal asasi fal qawlu qawlu jib qawlu habrin al abbasi haka ne ko Masha Allah fadin ya khalili ya kai abokina abin sona kai addini da wannan cewa yanayin saukan farko shine tun daga Lauhul Mahfuz zuwa saman duniya bil qawli al asasi bisa ga magana fatawa wanda take bisa ga tushe tafi karfi fal qawlu kuma ma wannan wanda ya fada qawlu habrin al abbasi shine fatawa ce ta babban malamin nan namu al-Abbasi Abdullah bin Abbasin shine ya bada wannan fatawa din watan daga cikin maganar fatawar sa ne aka samu hujja akan cewa wannan shine yanayin saukan farko mun bance wannan ko habru shine malami mai ilimi ka iya cewa habru da fataha ko kuma hibru amma gabanin zuwan musulunci an ce habru ana nufin fada-fada ne ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum ga kalman nan to bayan zuwa musulunci habru ana amfani da ita ga malami mun fanci wannan ko hebru Abdullah bin Abbasin bayan sun tafi yaki bayan sun zo Afrika sun zo Morocco yaki to a lokacin ne da suka zo Morocco yaki a lokacin ne sai shi sarkin Morocco Jarjir ko kuma Jurjir shine sai ya ga hazaka da kaifin kwakwallon shi Abdullah bin Abbas sai lakaba mishi cewa Habrul Qur'an to daga nan sai sunan ya bishi kuma wannan sunan ya zo ne bayar tafiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam mun bance wannan ko Allah ya samu dace na'am وهو الذي حكى به الجمهور له انتشار وله ظهور وهو الذي حكى الجمهور به wannan kuma ita ce fatawar da jumhur na malamai suka bada ita kun san kalmar jumhur jumhur ba karanta da fatahan jimun jumhur ne ba jumhur ba lahun tishanun kuma wannan ita ce fatawar da ta wasu wala hu zuhuru kuma ita ce ta bayyanu tsakankanin malamai وأكد المقول من حيث الأثر مثل السيوطي سابقا وابن حجر وأكد المقول sannan wacce nan fatawa da malamai suka fadi ta wadanda ake dogaro da su daga cikin malamai magabata sun karfafa wannan fatawa din cewa mene Al-Qur'ani ya sauka ne tun daga Baitul Izza zuwa ga saman duniya ita ce abinda manyan malamai suka tabbatar da ita min haythul athar ta athar da aka samu daga gare su misal suyuti kamar al-imam suyuti sabiqan wanda yake shi yana daga cikin magabata wa ibn hajar da kuma ibn hajar amma nan ya kamata ne malamin ya ce misal ibn hajarin sabiqan sai kuma ya kawo a suyuti to wazanin ba zai dauka mu shaka bane sai ya fara gabatar da suyuti ba wai yana son ya nuna maka suyuti ya riga ibn hajar ba a ibn hajar ya riga Sayyidi kun gane ko Allah ya ji kansu shi Ibn Hajar ya zo a karni na 8 ya rasu kuma a farko farkon karni na 9 ko kuma cikin karni ne tara shi ko al-Imam Suyuti ya zo karkin karni ne tara ne ya rasu a karni na 10 ko makamancin haka to Allah shi musu rahama dukkan su sun tabbatar da cewa wannan yanayin sauka na farko shine wanda yafi karfi Ibn Hajar ma abin da yace yace huwa sahihul mu'tamad ita ce fatawa mafi inganci kuma abin dogaro Imam Suyuti kuma yace huwa al-asahhul ashhar shine mafi shahara mafi kuma inganci daga cikin fatawan da malamai suka kawo wal qurtubi yuhakal ijma'a ma atiban nuqul was samaa wal qurtubi shi kuma malamin qurtubi hakal ijma'a ya kawo bayani akan cewa kun wannan kusan ijma'i ne ma na malamai wannan yanayin saukan farkon ba ma atiban nuqula kai abinda aka ruwaito was samaa da kuma abinda aka jiyo ma atiyaba babu abinda ya kai su kyau babu abinda ya kai su dadi ma'ana duk wani abinda zaka kawo na fatawa na ilimi babu abinda yafi abinda aka rubuto aka kuma jiyo daga malamai magabata Allah ka samu dace insha Allah sun ta'ala zamu dakata anan abinda Allah ya ba mu iko mu kai daidai Allah ya ba mu iko aiki da shi tare da lada wanda ni kuskure Allah ya fahimta da mu kuskure ni kuma ya ba mu iko gyara subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk